Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki, muka sake dawowa cikin shirinmu na hantsi na yau Juma'a 25 ga watan Agusta shekara ta 2023. A cikin shirin za a ji mu dauke da rahoto kan rikicin Niger da ke ci gaba da daukar hankali. Muna kuma tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aishatu Ma'azu za ta gabatar mana. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Makomar tallafin da Amurka ke baiwa Ukraine za ta kasance cikin shakku a ƙarƙashin shugabancin jam'iyyar Republican, lamarin da ya bayyana uni guda bayan da 'yan takarar shugaban ƙasa guda takwas suka fafata a batutuwa da dama da jam'iyyar ta shirya muhawara akan dandamalin da aka gudanar da muhawaran a Mwaki a shekaran jiya Laraba. 'Yan takarar sun bayyana ra'ayoyinsu game da taimakon da Amurka take baiwa Ukraine domin ta kare kanta daga mamayar da Rasha ta kai mata a cikin watan Fabrairun shekarar 2022. Wasu sun nemi a cire tallafin, yayin da wasu kuma suka ce a rage yawan tallafin, kana wasu kuma sun goyi baya a ci gaba da bayarwa. Wannan takaddama na nuna irin mabambantan ra'ayoyi da mutane suke da su a cikin jam'iyyar Republican game da yakin da ake yi a Ukraine, wani batu da ya bayyana a cikin ƙuri'un jin ra'ayin jama'a a bara. Ƙuri'ar na baya-bayan nan da CNN ya gudanar, 'yan Republican da dama ne suka nemi ko a yanke ko kuma a cire tallafin baki ɗaya, inda kashi 71 cikin 100 suka ce kada majalisa ta bada izinin sabon tallafi, kana wasu da suka kai kashi 59 cikin 100 suna ganin Amurka ta iya bakin kokarinta wurin taimakawa Kyiv. Takunkumin da aka gaggabawa a ƙasar Nijar biyu bayan juyin mulki da sojojin ƙasar suka yi a watan Yuli ya haifar da tashin farashin kayayyakin abinci a yammacin Afirka, da kuma bayyana fargaba a kan halin da jami'an da Nijar ke ciki ka iya sa al'amura su ƙara taɓarɓarewa. A kasuwar Agbagbuloshi a birnin Accra, 'yan kasuwa suna shan wahala wurin tsince rubabbun albasa daga masu kyau domin sayar da su. Ghana na shigo da kashi 70 na albasa da take amfani da ita daga ƙasar Nijar, tuni kuma aka fara samun ƙarancin wato albasan tun bayan da ƙungiyar ECOWAS ta rufe kan iyakokin Nijar bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli da ya hambarar da shugaba Muhammad Bazoum. Masu fafutuka dai na ci gaba da kira ga ƙungiyar ECOWAS da ta yi amfani da hanyar diplomasiya wurin warware rikicin Nijar domin kaucewa bala'in tattalin arziki da kuma na tsaro da zai shafi dukkan nahiyar, dukkan yankin Afirka ta Yamma. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis, Amurka ta sanar da sabbin takunkumai da ta ɗora wa kamfanoni na ƙasar Rasha, wadda wasu ɗaiɗaikun mutane da suka taka rawa wurin sacewa da kuma mayar da wasu yaran Ukraine zuwa Rasha, da kuma cin zarafin ƙananan yara a wani yanki na Ukraine wanda ke ƙarƙashin ikon Rasha. A zahiri an kwace yaran ne da ƙarfi daga gidajensu a shekarar 2023, kuma wata ƙasa da ke zaune a cikin wannan zaure kuma mamba ce ta dindindin a wannan majalisa ta aikata wannan, in ji jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya take fadawa ainihin taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ta ce wannan kai tsaye aiki ne na rashin adalci, amma kuma ta ce wato wannan ba almara ba ce gaskiyar lamarin da ke faruwa a ƙasar wato Rasha kenan. Jakadar Rasha a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, Vasily Nebenzia, ya yi fatali da wannan zargi da ya kira da ƙarya. Da alamar yarjejeniya tsakanin ƙasashe uku da suka hada da Amurka da Japan da kuma Koriya ta Kudu, tana ingiza Beijing ta ƙara ƙaimin ayyukanta a tekun kudancin China, a cewar masana. Taron kolin da aka kulla yarjejeniyar da ke zama taron farko da aka shirya tsakanin shugabannin kasashen uku ya bada daman daukar matakan tsaro wanda kai tsaye za su tunkari abinda mahalartan suka bayyana a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da mummunan halayen China masu hadari da masu hadari musamman ma a tekun kudancin China. Yarjejeniyar ta kira ga kawayen guda uku da su himmantu kana su rika tuntuban juna wurin shirya martani da za su yi ga barazanan yankin. Sanarwar ta kuma nemi faɗaɗa a tsayin haɗin gwiwa da kuma shirya tattaunawar shekara-shekara. A cikin wata sanarwa da kasashen ukun suka sanya wa hannu, sanarwar ta buƙaci a daina wato ƙasar China ta daina munanan halayenta masu haɗari na ikirarin mallakar yankin teku ba bisa ƙa'ida ba a wani martani na ayyukan China a kudancin tekun China. A ƙarshe, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bar gidan yari wato ƙaramar hukumar Fulton a birnin Atlanta minti 20 bayan da ya gabatar da kansa akan zargin da ake masa na yin katsalanda da kuma haɗin baki wurin yunkurin juya kai da sha a lokacin da yake neman sake zaɓen sa a jihar wato jihar Georgia kenan a shekarar 2020. Ya isa gidan yarin ne jim kaɗan bayan ƙarfe 7:30 na yamma a gugun yankin inda aka kuma ɗauki hotonsa. Wannan ne karo na hudu da aka kama Trump kuma aka sanya sunansa a takardun gidajen yarin cikin watanni biyar lamarin da ba a taɓa ganin irinsa ba. An sake Trump yayin da yake jiran shari'a bayan da ya biya kuɗin beli da ya kai $200,000 wanda lauyoyinsa suka tattauna a kai a tun farkon wannan mako da babban lauyan ƙaramar hukumar da ake kira Fannie Willis.
Ya baba ya kuma makeri da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahoton mu da ya duba batun rikicin kasar Niger, lamarin da ke ci gaba da daukar hankalin al'ummomi a sassa daban-daban. Ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka Maimuna Tisadau da cikakken rahoton.
Har yanzu dai gwamnatin Kamaru bata ce ufan ba dangane da juyin mulki da aka yi a kasar Niger tun ranar 26 ga watan Yuli 2023, inda aka hanbarar da zaɓaɓɓen shugaba Muhammadu Bazoum daga ragamar mulkin kasar. Hakan ya sa ƙungiyar raya tattalin arzikin yammacin Afirka ta ɗau tsauraran matakai na kakkaɓa musu takunkumi ga sojoji masu riƙon ƙwarya a Niger da kuma yunkurin kai musu farmaki idan har ba su sako Muhammadu Bazoum kuma su maida shi kan kamar mulkin sa ba. Inda muka tuntubi Dr. Ahmad Yaya Amayo, babban dan kasuwa kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum.
Yanzu dai ba za a iya fada da tabbas ga wato matsayin Kamaru a sha'anin da yake gudana a can wato Niger, saboda mun san kaman Kamaru ita kasa cin da bata cikin wannan yanki wato na kungiya na SADC, suna cikin kungiyar da ake kira SEMAC. Ko da yake kuma mun san abin nan ita caji ma ba ta cikin wannan kungiya, amma an nemi ta shiga cikin wannan matsalan da ake ciki, amma ya kasance wato shugaban caji shi ne farkon da aka tura. To Kamaru dai a gaskiya ba ta goyi bayanta ba, saboda ba ta ba da dama cewa ko kila ita ma ko ta goyi bayan 'yan sojojin da suka ɗauki mulki, kuma ba ta amince kuma da yaƙin da za a yi ba. Ina tsamman dai abubuwan dai da yake nunawa hakan wato shi ne Kamaru ba ta fito wato da takarda wato ofishiyan da ake nuna cewa sun yadda da cewa ko za a yi yaƙi, kamar da muka san cewa abin da ya sa dama aka nemi caji, saboda caji na da wato alaƙa wato ta boda da Niger. Amma Kamaru kin san babu kuma babu boda tsakanin Kamaru da Niger, to kenan abin wato bai shafi Kamaru hakan nan ba. Amma inda dai abin yake nunawa wato bata goyi baya wato a yaƙi ba, ko ne yake kuma bata goyi ma kuma wato wannan ɗaukan mulki da so suka yi ta wato ta hanyar ƙarfi.
Haka zalika Muhammadu Ismaila, babban mamba a jam'iyya mai ci a Kamaru da RDPC, shi ma ya tofa nashi kamar haka.
Wato dai har yanzu dai wato gwamnatin Kamaru bata fito ƙarara ta bayyana wato matsayinta dangane da wato rikicin da yake faruwa a kasar Niger ba, musamman wato yunkurin da sai da yawo take yi na amfani da karfin soja gurin wato mayar da bazun kan karagan mulki. To amma sai dai wato bisa lura da al'adan kasar Kamaru ta fannin diplomasiya da yanda wato ta tafiyar da ire-iren waɗannan matsaloli a nahiyar Afirka, za mu iya cewa gwamnatin kasar Kamaru wato ba ta goyon bayan wato afkawa kasar Niger da karfin soja, iyakacin wato ayi amfani da wato diplomasiya gurin warware wannan matsala, saboda an kika lura kusan a yankin Afirka ta tsakiya akwai shugaban kasan caji da shi ma wato ya yunkurin wato sulhu tsakanin shashi guda biyu, sannan kuma wato shi Ali Bongo da yake shugaban wannan kungiya na yankin CEMAC wanda ya hada da Kamaru da sauran kasashe, shi ma wato ya je kasar yunkurin zuwa kasar Niger saboda wato neman masana ta fannin diplomasiya. Kenan zamu iya cewa Kamaru ita kanta wato tana jerin waɗanda suke ganin kamar ya kamata a ce wato an waware wannan matsala ta fannin diplomasiya, saboda ita kanta Kamaru a kowace shekaran ta samu matsala tsakanin ta da sauran kasashe ta fi wato amfani da fannin diplomasiya, musamman muka duba yanayin matsalar bakasi da ya faru tsakanin Kamaru da Najeriya, inda Najeriya wato ta yi yunkurin wato amfani da karfin soja gurin magance matsalolin, Kamaru ta yi amfani ita da fannin diplomasiya ne da kuma fannin wato tsarin kotu domin waware matsalar. To kinga in aka yi la'akari da wato al'adun Kamaru ta fannin diplomasiya, za mu iya cewa ba su ba su amince da yin katsalandan kan harkokin cikin gidan kasashen waje ba, sannan kuma ba su amfani da ba su wato goyon bayan amfani da karfin soja gurin warware matsalolin da za a iya warware su ta hanyar diplomasiya da sauransu.
Sai dai Abubakar Muhammad mai unguwar Ekunu yana gani kamar ECOWAS ta tsananta matuƙa.
Anawa ganin akwai abin tunani akai, kuma ne yasa wannan yunkurawa akwai wato goyon bayan musamman kasashen Turawa, musamman kasan Faransa ita ce ne azarzarawa ECOWAS wata akan shaidu su je su kai farmaki kasan Niger domin a ga cewa an dawo da shugaba Bazoum kan karagar mulkinsa, wanda hakan zai iya faruwa amma za a yi bata kashi, domin kamar da wanda suka ba wa ECOWAS goyon baya da haɗin kai, ma'ana Nigeria, Cote d'Ivoire, Benin da sauransu suke shiri, hakan nan ma daga cikin mambobin ECOWAS wanda ba su yarda a kai farmaki ba, kamar Mali, Cote d'Ivoire, Chadi, Mali, Burkina Faso, Chadi, Algeria da sauransu su ma suke shirin, to har aka kai farmaki kasar Niger to su ma ba za su bari ba. Kuma wannan har abin ya kai ga an kai hali kasar Niger, to gaskiya zai jangolo wani babban bala'i wanda ba kurun a Afirka ba, har ga duniya gabaki daya. Domin alhamdulillah Rasha ta miƙe tsaye, tana ganin cewa ba za ta kuma bari wato a take haƙƙin ko kuma a takura ma wata ƙasa domin azambace ta ba. To har Faransa ta azazzalawa ECOWAS wuta da su kai farmaki kasar Niger, to gaskiya Rasha ba za ta bari ba.
A hasashen da muka yi dai Kamaru ta fi buƙatar a warware wannan matsalar ta hanyar diplomasiya ba ta hanyar ƙarfi ba, kamar yadda wasu ƙasashen suke marawa ECOWAS baya domin amfani da ƙarfin soji don ƙwato Muhammadu Bazoum da maido shi kan kujerarsa. Daga bisani dai za mu je mu saurari ra'ayoyin 'yan Niger mazauna Kamaru.
To a matsayina cikakken ɗan Niger, kuma masoyin al'ummar ƙasar Niger, kuma masoyin Niger gaba daya, to gaskiya a matsayin ɗan Niger abin da sojoji sun kai bai dace ba, kuma ba gaskiya ne ba, domin mu da Niger mun taso da mulki na demokradiya kuma kowa san da Niger kasa ce mai inganci game da mulkin demokradiya to mu sa ba mu goyen bayan wannan sojoji su bata mana kasa mu ta Niger da ya zamanto muna cikin kwanciyar hankali kasa mu muna cikin farin ciki kasa mu yau sai gashi Allah iko ne lokaci kalilan yau sojoji sun zo su amsa mulki ba ta da su yi aiki da gaskiya ba
to yanzu menene zaka iya fada dangane da wato farmaki da ECOWAS take niyya kaiwa kasar Niger kuma da wato goyon bayan wasu kungiyoyi da dama waɗanda wato suma suka ga cewa gwara akwai farmaki domin a maidowa bazum da mulki saboda wato ya ci gaba da mulkar kasar
to gaskiya ni abin da zan fada shine sojoji su dubi Allah su dubi annabi kuma ka da mulki da farhulla shi dai shugaban mu bazum kowa san duniyar nan zaben shi an kai kuma duniya ta shaidi an zabe shi kuma muna fata sojoji su dubi Allah su dubi annabi su ne ka da muna shugaba Muhammadu Bazum domin shine Niger ta zaba shine duniya ta zaba kuma shine an ka sani zababin shugaban Niger ba wani soje ba
abin da muke so dai zaman lahiya na muke fata ban wannan bazon kan mu dai sai mu ce mu muna nan mu ne muka zabe shi to dada abin kuma da Allah ya kawo dada bai da magani to haka dai sai mu ce mu dai abin da muke so dai zaman lahiya
mai mato Sado sashin Hausa na muryar Amurka daga Douala a kasar Kamaru
to madalla a gaina mai mato Sado da wannan rahoto ma sauraro kafin mu ci gaba ga mabudin kunnuwa da Hussein Asmarawi masu sauraro yanzu ga shirinmu na gaba
barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin yanayi da muhalli a makon da ya gabata, inda muka yi nazari akan yadda kasashe masu tasowa za su iya cin gajiyar kudaden da aka kebe domin magance matsalolin sauyin yanayi, musamman ma a kasashe masu kananan karfi. Duk da tarukan da ake gudanarwa don neman ganin an fidda ra'ayi daga rogo game da matsalolin sauyin yanayi, kasashe masu tasowa ne suka fi jin raɗaɗin matsalolin sauyin yanayin, kamar yadda ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sani Anka ya shaida a cikin shirin da ya gabata makonni biyu. A yau kuma ya yi ƙarin haske ne game da taron kolin kasashen Afirka kan sauyin yanayi karo na farko da ake shirin gudanarwa cikin watan gobe.
Taro ne da kowane nahiya suna yin irin wannan, ana yin na Asia, ana yin na Europe, ana yin na Africa, ana yin na Arab. Wannan yakan zo ne kafin lokacin da za a yi taron duniya baki daya, yawanci COP, Conference of Parties, da kasashen duniya suke taruwa baki daya. Kowace nahiya takan yi nata wannan taron domin a fitar da manufa ta yanda za a tunkari waɗannan matsaloli, wanda idan babu manufa kowa zai je da abin da yake so, kuma ba lalle a saurara a samu mafita ba. So wannan ana magana samar da kuɗi na yanda za a yi a ce kamar magana ta loss and damage na yanda za a rinka ba mutane tallafi akan asara ta dukiya da rayuka da suke faruwa sakamakon wannan matsala ta dumamar ko canjin yanayi. Kuɗin da aka dau alƙawura musamman da ake magana abin da ya faru a Egypt, cewar ana maganar loss and damage, za a tattara kuɗi yanda za a kula da duk waɗannan matsalolin. So yanzu ya za a yi Afirka ta samu mafita yanda kuɗaɗen nan idan an same su kuma za a ƙirƙiro ayyuka waɗanda suka dace da yanayin gyaran muhalli wanda kuma ba zai gurɓata muhalli ba, musamman da ake ta cewa kamar yadda kullum muke faɗa cewa ana so a yi just transition, a ce a canza daga makamashi mai gurɓata muhalli zuwa makamashi mai tsafta wanda ba zai gurɓata muhalli ba. Akwai ayyuka da yawa da za a iya samu masu alfanu a ciki idan an samu da kuɗi. In kin tuna, Amurka ta yi alƙawari da za su ba Najeriya kuɗi, to duk irin waɗannan abubuwan kuɗaɗe ne wanda sai an zauna, misali an fitar da waɗannan irin ayyuka ne za su samar wato green jobs idan an samar da waɗannan kuɗaɗen. So hanyoyi ne da dama da ya kamata a zauna a yi, kusan irin shi aka yi a Lagos, irin wannan taron ne a Najeriya su ma kafin ma a kai abin nan. So za ki ga kasashe suna fara yin nasu kafin ranar da za a je a yi na shi nahiya baki ɗaya, don a fitar da ƙudurori na yanda za a gudu tare a tsira tare.
Shi kuma Farfesa Adamu Idris Danko, malami a tsangayar kimiyyar ƙasa ta Jami'ar Bayero, ya yi bayani ne akan hanyar da ta fi dacewa don cin gajiyar wannan kuɗi da aka tanadar ba tare da jin raɗaɗin biyan kuɗin ba, kamar yadda shugaban bankin raya ƙasashen Afirka Dr. Akinwumi Adesina ya yi tayi a wurin taron bunƙasa tattalin arzikin da aka yi a watan Yuni a ƙasar Faransa.
Idan an fahimci wannan tsari na samar da haɗin gwiwa tsakanin manyan ƙasashe da mu ƙasashenmu irin na Afirka, to ta nan sai a dubi hanyoyin da za a iya samarwa. Idan ka ce za ka bi manyan ko bankuna ko bankin Afirka kamar yadda kuka yi zancen Dr. Adesina, gaskiya ko shi yanzu aka ce su bankin su ne za su fito da yanayin da za a riƙa karɓan waɗannan kuɗaɗe, sai an sami matsala, domin su ma bankin babu abin da za su yi amfani da shi idan babu waɗannan alƙaluma. To wannan abin ya kamata yanzu a ce mun sami yanayin da za a ce kai ɗan ƙoƙarin da kai ya zama na cewa an yaba, domin a cikin tsari akwai wanda kai a ɗaiɗaikunmu za mu iya yi. Misali yau sai ka ce ka samar da wani yanayi na samar da wutan lantarki ta hanyar zafin rana wanda ba amfani da generator, wanda generator shi ne mai fitar da guba. To idan ka samu wannan yanayin da za ka ce gashi kai ka ƙirƙiro shi kuma ga irin yadda ya taimakawa yanayi, wannan sai a ce a yi ƙididdiga na irin abin da ka samar da kuma yadda waɗannan manyan ƙasashe za su amfana da shi, to sai su biya ka. To kaga idan aka samar da irin wannan yanayi, gaskiya zai fi wanda za a ce sai an tara wani ƙaton kundi wanda zai ɗauki dogayen shekaru, wanda mu ƙasashenmu na Afirka gaskiya ba mu da su. To amma babban al'amari mafi a'ala shine ya zamana cewa mun samar da haɗin gwiwa tsakanin makarantu, misali jami'o'i da hukumomi na bincike kenan Afirka da sauran ƙasashe na duniya. Wannan zai taimaka sosai yadda za a sami sauki.
A nasa ɓangaren kuma, masanin tattalin arziki Dr. Rabiu Tukur Hassan ya nuna yadda matsalolin yanayi suke sauya al'amuranmu na yau da kullum, kana suke shafar tattalin arzikin ƙasashe.
Matsalar mamar yanayi da matsaloli da za su biyo baya wani abu ne wanda za mu iya cewa ya mazo, ba kawai magana ce ta jira ba. Abubuwan da duk muke gani suna faruwa, sauyin yanayi nan Najeriya da kuma waɗanda muke jin labaransu ƙasashen duniya ko muke gani suna faruwa a labarai muna ji, ya nuna cewa lallai irin ɗumamar da duniya ta yi ya kai yanayin da daga yanzu zuwa gaba babu tabbacin za mu samu yadda abubuwa suke a da. Abinda nake nufi da wannan shine dukkanin nau'i na abin da ya shafi abin da za mu ci da za mu sha da za mu shaka da iska da yanayi da kuma al'amuran da suke shafi irin damunar da muke da shi, irin zafin da muke da shi, irin ranar da muke da shi, da irin abubuwan da za mu shuka, irin abubuwan da muke shuka, ba dukkanin waɗannan abubuwa sai sun canja. Mun ne ko nan ba da daddawan an duba daga nan zuwa shekara biyar zuwa yanzu za a ga kusan irin damunar da muke samu ba irin wadda muka sani baya ba ce. Musamman za a ga ana yawan samun ruwa mai yawan gaske amma kuma cikin ƙanƙanin lokaci. Wannan ya nuna akwai alamun damunar na iya canzawa, canjin da zai iya shafar irin noman da muke da irin abin da muke shuka da sauransu. To wannan matsalar ba ƙanƙanuwa ba ce idan ka duba arewacin Najeriya da wannan shashi na Afirka, ɗauko tun daga Somalia ka yo nan ka kuri har zuwa Senegal. Wani shashi ne a Afirka wanda shi ne kan layi, in ka shace layi shi ne kan iyakar inda hamada take, take kuma yo kudu take cushin ƙasa domin abubuwan da suka faru baya.
Mai sauraro, a nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai a biyo mu a cikin wani sabon shirin zuwa makon gobe idan Ilahu ya amince. Yanzu a madadin Farfesa Adama Idris Tanko da Umar Sale Anka, sai Dr. Rabiu Tukur Hassan da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu dake mana fatar alkhairi.
To madalla masu tsaro, mun zo ga shiri na ƙarshe, wato labaru a taƙaice.
To a taƙaice, makomar tallafin da Amurka ke baiwa Ukraine za ta kasance cikin shakku a ƙarƙashin shugabancin jam'iyyar Republican, lamarin da ya bayyana wuni guda bayan da 'yan takarar shugaban ƙasa guda takwas a jam'iyyar suka fafata akan batutuwa da dama da jam'iyyar ta shirya muhawara a kai. A kan dandamalin da aka gudanar da muhawaran a Milwaukee a shekarun jiya Laraba, 'yan takarar sun bayyana ra'ayoyinsu game da taimakon da Amurka take baiwa Ukraine domin ta kare kanta daga mamayar da Rasha ta kai mata a cikin watan Fabrairun shekarar 2022. Wasu sun nemi a cire tallafin, yayin da wasu ke gani a rage yawan tallafin, kana wasu kuma sun ba da goyon bayansu 100% a ci gaba da ba da tallafin. Takunkumin da aka kakabawa Nijar biyo bayan juyin mulki da sojojin ƙasar suka yi a watan Yuli ya haifar da tashin farashin kayayyakin abinci a yammacin Afirka da kuma fargaban da ake da shi akan halin da Nijar ke ciki ka iya ƙara bari al'amura sarin caɓe. A jiya Alhamis, Amurka ta sanar da sabbin takunkumai da ta azawa kamfanonin Rasha da ma wasu ɗaiɗaikun mutane da suka taka rawa wurin sacewa da kuma mayar da wasu yaran Ukraine zuwa Rasha da kuma cin zarafin ƙananan yara a wani yunkuri a wani yanki na Ukraine da ke ƙarƙashin ikon ƙasar Rasha. Da alamar yarjejeniyar tsaro tsakanin kasashe guda uku da suka hada da Amurka da Japan da Koriya ta Kudu, tana ingiza Beijing ta ƙara ƙarfi a ayyukanta da take yi a kudancin tekun China, a cewar masana.
To masu tsaro, baki ɗaya da haka muka zo ga ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aiki maɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya karanto labarin duniya, sai Salamun Abu da ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yanzu Jembo Hamza, Hawa Sharif, muku fatan alheri da fatan za a yi ni lafiya. Sai an ji mun ku.